وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا ديار قوة رمضان هجرة دبو ديادة دريهنو دا أربعين دبيو وانديزو شابقي قوة هدو دبو بيو دا عشرين دا ديا. منا نان أتكين سورة البقرة زامو جيتاش آية تدري دا أربعين دا أكو. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الله سبحانه وتعالى أتكلم وأنا آية تدري دا أربعين دا أكو تكين سورة البقرة يا بيّن درجة منزن الله صلى الله عليه وسلم دا صحبانسا دا كما الأمة سباكي ليا وانا اللتاتينا الله سبحانه وتعالى القرآن الله سبحانه وتعالى يا بيّن دا أبو بواما سجرما قدا قوما قمدشي. Na farko shi Al-Qur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kama At-Taura da Injila da Zabura da Al-Qur'ani da Sufi Ibrahim wa Musa da sauran littattafai da Allah ta'ala ya saukar waɗanda ya bayyana mana su a dunkule ya kuma ware wasu ya musu bayanin su a rarrabe. To dille tattafan da Allah ya saukar babu mai daraja kama Al-Qur'ani. A cikin Al-Qur'ani kuma babu wata aya mai daraja kama Ayatul Kursi. A cikin Al-Qur'ani kuma babu wata sura mai daraja kama Suratul Ikhlas wanda ita kadai ayoyinta kadan amma ta kai sulusun Al-Qur'ani. Sannan na biyu, Allah yana da mala'iku wanda ba wanda ya san adadinsu sai Allah. Da Allah ya tashi saukar da Qur'ani sai ya aiko mala'ika Jibrilu. A cikin mala'ikun Allah ta'ala gaba daya babu mala'ikan da ya kai mala'ika Jibrilu. To shi ya sako da Al-Qur'ani. Sannan wanda aka kawo wa Al-Qur'ani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yana da annabawa 124 da manzanni 313. Al-Qur'ani ya faɗi guda 25. A cikin 25 an zaɓo guda 5 an kira su ulul azmi minar rusuli, su ne annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa alaihimus salatu wassalam. A cikin su gaba ɗaya babu kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan abu na hudu, yaren da aka saukar da Qur'ani a cikinsa shine larabci. Larabci shi yafi kowane yare fadi da yalwa da kuma yawan kalmomi. Wani nazari da bincike da aka yi an gano cewa harshen larabci yana da kalmomi sama da miliyan 10. Babu wani yare a duniya da ya haura miliyan 1, amma shi larabci shi kadai ya haura adadin kalmomi har wato miliyan, fiye da miliyan 10. Wannan a cikin yare kenan, babu yare mai ban mamaki irin harshen larabci. Domin a larabci ne kadai ake samun abu daya yana da suna guda 60. Misali soyayya, Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Rawdatul Muhibbin ya bayyana cewa soyayya a harshen larabci tana da suna guda 60, kuma ba wai so kawai ba, a'a, soyayya ce kala-kala har ta kai kala 60. Zaki yana da sunaye, sunayen zaki sun fi guda 100 a cikin harshen larabci, banda sauran abubuwa masu tarin yawan sunaye wanda ba wani yare da yake da wannan yalwar, yake da wannan gwanintar kamar harshen larabci. To sai Allah ya zaɓi harshen larabci ya zama a cikinsa zai saukar da Alƙur'ani. Kun ji abu na hudu. Abu na biyar, al'ummar da aka saukarwa da Alƙur'ani ita ce al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, ita ce al'ummar da tafi kowace al'umma daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wata al'umma mai darajarsu. Sannan kuma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, wannan shine abu na biyar. Sannan abu na shida, watan da aka saukar da Alqur'ani a cikinsa shine watan Ramadan. Shi kadai ne watan da Allah ya kama sunansa a cikin Alqur'ani, shahru Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu. Sannan abu na bakwai, daren Lailatul Qadari. A darare gaba daya babu daren da ya kai daraja kamar daren Lailatul Qadari. Me yasa daren Lailatul Qadari yafi dukkan darare daraja? Saboda a cikin sa aka saukar da Alqur'ani. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadari khairun min alf shahr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Daka abu na tara, shi Alqur'ani wanda ya haddace shi, ya iya karatunsa, yake koyar da shi, a wajen Allah ba wanda ya kai shi daraja. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wanda yake koyan Qur'ani, yake koyar da Qur'ani, to babu kamarsa. Sannan babu wani majalisi da ya kai majalisin da ake koyan Qur'ani wato daraja a wajen Allah. Duk wata majalisa ba majalisar da ta kai inda ake karanta Qur'ani. Domin a majalisar da ake koyan Qur'ani, Allah yana saukar da manyan darajoji guda hudu. Mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. A majalisin Qur'ani ake samun waɗannan manya-manyan darajoji guda hudu. Na farko, nazalat alaihimus sakinatu, nutsuwa tana sauka a majalisin Qur'ani. Wa ghashiyatuhumur rahmatu, rahama tana sauka a majalisin Qur'ani. Wa haffatuhumul malaikatu, mala'iku suna zagaye majalisun alqur'ani suna musu addu'a, wa zakarahumullah, shine wafi girman daraja. Allah kuma da kansa zai ambaci ƴan wannan majalisi, kowa Allah zai kama sunansa ya darashta shi, ya kimanta shi, ya ƙara masa matsayi. Sannan a lahira kowace ibada tsaye da ita ake, amma banda ta qur'ani. A aljanna bayan an shiga za a ce iqra'a wartaqi, iqra' wartaqi kama kunta turattilu fi dunya fa inna akhira manzilatika inda akhira ayatin taqra'uha. Yi karatun qur'ani ka ƙara yin daraja, ka ƙara samun matsayi, ka ƙara samun katafaren gida. Ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayoyin da ka haddace na alqur'ani. Daka mai aya dubu yana da daraja da matsayi da gida, katafare, mai hawa dubu. Mai aya dubu biyu ya wuce shi da gida mai hawa dubu, wanda yake gabansa haaje kan wanda ya haddace aya dubu shida da mai tan da talatin da shida, shine ƙarshen matsayi da za a samu a cikin alqur'ani. Iqra'a wartaqi kama kunta turattilu fi dunya. To haka wannan shi yasa al'umman nan ta samu daraja da wannan littafi alqur'ani mai girma. Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alnakum, haka nan muka sanya ku ummatan wasatan, kuka zamo al'umma mai adalci, kuka zamo al'umma zababbu. Domin wasu yana nufin zababbu, wasu yana nufin masu adalci, wasu yana nufin madaidaita, waɗanda ba sa wuce gona da iri, ba sa kasa gona da iri. To wannan da Allah ya sanya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zamo al'umma zababbu, suka zamo al'umma masu adalci, suka zamo al'umma waɗanda ba sa wuce gona da iri, yayi haka ne sai ce litakunu shuhada'a 'alan nas, domin ku zama ku ne masu bayar da shaida akan mutane. Za ku zama masu bayar da shaida akan mutane ranar alkiyama. Wato Allah ya wanke sahabbai, ya ba su darajar da ta kai a karɓi shaidar su. A musulunci ana karɓar shaidar mutum ne idan ya cika sharuɗa kamar haka: na farko ya zamo ya balaga, na biyu ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba, na uku ya zamo yana furtawa, wato yana iya magana in a gurin shaidar magana ake bukata, sannan na huɗu ya zamo yana da hadda, ya haddace abin da zai bada shaida a kai, na biyar ya zamo yana da adalci, na shida ya zamo musulmi. Waɗannan sharuɗa duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika su, don haka Allah ta'ala ce a karɓi shaidar su. Waɗanda ba a karɓar shaidar su a musulunci su goma ne, ko abu goma ne zai sa ba za a karɓi shaidar ka a musulunci ba. Na farko yarinta, sai dai a wasu gurare guda takwas akwai gurin da aka yadda a karɓi shaidar yara. Yara ne suke wasa a tsakaninsu, sai wani yaro ya ɗauki ƙarfe ya bugawa wani aka, duk suka tafi gida suna cewa wane ne, wane ne, wane ne, wane ne, suka yi ittifaki akan wane ne. To za a karɓi wannan shaida idan wani babban mutum bai shiga tsakaninsu ya ce ku ce wane ba, sai alƙali ya amfani da shaidar yara akan cewa suna wasa, wane ne ya ji ma wane rauni, ko wane ne ya kashe wane, ko wane ne ya hankaɗo wane daga sama ya faɗo. Duk yara ne a gurin, kuma bakinsu ya zo ɗaya. To kaga anan sai a karɓi shaidar yara. Amma sai wani babba ya ce kai ku zo in gwa alewa, ya babba su alewa ce ku je ku ce wane ne. To kaga ya canza musu ra'ayi. To anan in babba ya shiga tsakaninsu sai an tsaya an tantance kafin a karɓi shaidar yara. Da haka sannan na biyu hauka, ba yadda za a yi mahaukaci ya zo ya ba da shaida a karɓa, don mahaukaci shi kansa hankali bai ishe shi ba, ta ƙaƙa za a karɓi shaidarsa. Na uku kafirci, idan mutum ya zamo kafiri ne, arne ne, ta ƙaƙa arne zai zo ya ba da shaida a musulunci, kuma a karɓi shaidarsa akan abin da ake buƙatan sharaɗin musulunci a gurin. Sannan na huɗu fasikanci, idan mutum ya zamo fasiki ne, in ya ba da shaida ba za a karɓa ba, saboda fasikancinsa ya soki wannan shaidar tasa. Sannan adawa, ya zama tsakaninsu da wanda ya ba da shedan akwai kiyayya akwai gaba. Aka ce waye sheda, sai aka ce wane ne da suka taba neman aure ya kada shi, wanda kuka taba neman aure ka kada shi, kuma shine shedan da zai zo ba da sheda a kotu akan ka, zaka yadda? Ai ta da shi yayi shine kan mako wani bata lokaci na ganshi yana yi, saboda watakila wannan kiyayya ko gaba ko bambancin ra'ayi ko bambancin dariƙa ko bambancin kungiya ko bambancin launin fata wani zai iya masa tasiri ya rufe masa ido ya sa ya ƙin adalci saboda wannan kiyayya da gaba. Sannan akwai tuhuma, ana tuhumar mai ba da shaida cewa zai ba da wannan shaidar amma kuma akwai wani abu da zai iya biyo baya, ma'ana ana tuhumar adalcinsa, wannan shi ma in ya ba da shaida ba za a karɓa ba. Sannan ya zama shaidar ana so a gani da ido, sai ya zama ko makaho ne, ko shaidar nan ana so a furta da baki, shi kuma kurma ne. Kaga ba yadda za a karɓi shaidarsa a nan, in dai ba shari'a ta yadda ya rubuta kuma ya iya rubutun kuma ya rubutan daidai ba ne. Sannan sai kusanci, kusanci in yayi yawa ba za a karɓi shaidar wanda ya kusa da kai dabba a kanka. Misali aka ce waye shaidarka kana bin wani kuɗi, ka ce matata, matarka, ai kaga matarka tunda za a yi mata shefade da kuɗin, kaga za ma ta iya dafa Qur'ani ta ce lallai ana bin kuɗin nan. Ko waye shaida ka ce ɗanka, ko waye shaida ka ce babanka ko ƙaninka, in kusanci yayi yawa to ba a karɓi shaidan wanda yake a nan domin zai iya ba da shaida da za ta zama maslaha ga wannan. Sannan rashin kiyayewa, ya zama da ya zo aka tambaye shi me ya faru, sai ce ina jin ko kaza ko kaza, ko shi ne ko ba shi ba ne, to kaga ya rikice, rashin haddace me ya faru, wannan ba zai sa a karɓi shaidarsa ba. Sannan idan alƙali abu na goma ya fahimci ba da shaidan nan zai iya jawo mutum wani amfani ko ya tunkuɗe masa wani sharri. Mutum da yake bin ka bashin miliyan ɗaya, sai aka ce waye shaidarsa, sai ce kai ne, dama kana so ya ɗaga maka ƙafa ko ya rage maka, kaga ka je kotu ai za ka bashi gaskiya saboda yana bin ka bashi, ko kuma dama kana so za ka auri 'yarsa, sirikinka ne, aka ce waye shaida, kai sirikin nan naka shi yayi, ka ce ina, tan ba shi ba ne, to kaga ce to to lallai ba ni ba ne. To wannan shaida za a iya tuhumarta saboda za ta iya jawo maka wani amfani ko za ta tunkuɗe maka wani sharri. Wata baiwa Allah ta zo tana so za ta karɓi addinin musulunci, ta iso daga ina kike? Daga ina kika taho? Daga Billiri. Kina so zaki musulunta? Ke kika yadda ki musulunta ko wani ya miki dole? Ke kika yadda da amincewarki da yardarki da san ranki? To zan gaya miki abinda ake karɓan musulunci da shi, in kin amince yanzu haka kin zama musulma. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Abinda kika faɗa cikin harshen Larabci zan fassara miki zuwa Hausa don ki fahimci me kika ce. Kin ce daga yau na ɗau alƙawari, na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai. Kin yadda da haka? Sannan kin ce daga yau na shaida na amince bisa yardata, Annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci. Kin yadda da haka? Kika ce daga yau na shaida Annabi Isa bawan Allah ne, annabin Allah ne, manzon Allah ne, dan na na Maryam ne, ba dan Allah bane. Kin yadda da haka? To menene sunanki wanda kike amfani da shi a da? Ha? Agnes. To a ci gaba da kiranki Agnes. Kina so a musanya miki da wani suna? wani suna kika zaba?
Maryama.
Ta ce maimakon Agnes a dinga kiranta da suna Maryam, kin zabo suna wanda shi kadai Allah ya kama a cikin Alkur'ani a cikin sunayen mata, shine sunan nana Maryam. Yazo a gurare daban-daban har guri 34 Allah yana kama sunan nana Maryam. Don haka muna miki addu'a, muna fatan Allah ya tabbatar da ke a musulunci, Allah kuma ya sa musulunci ya zama tsira gare mu baki daya. Yanzu akwai yan kwamitin mu za su miki bayani, za ki je gurinsu yanzu su yi miki bayani akan abin da ya haukan wanda ya musulunta na nan kusa-kusa da kuma na nesa. Allah ya tabbatar da mu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana game da darajar sahabbai, cewa Allah ya yarda su ba da shaida akan al'ummatan da suka gabata. Muka ce ba a karɓar shaidar mutum ko sai ya zama adali. Kasancewa Allah ya ce za su zama shaida, wannan hujja ce cewa sahabban annabi adalai ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muka ce akwai abubuwa guda goma da muka kawo, akwai yarinta, akwai hauka, akwai kafirci, akwai fasikanci, akwai iyayya, akwai tuhuma, akwai rashin alar bayar da shaida, akwai kuma kusanci in yayi yawa, akwai rashin addacewa, akwai shaidar da zaka bayar wacce za ta jawo maka amfani ko ta tunkuɗe maka sharri. A wasu gurare a musulunci za mu ga ba a karɓar shaida sai ta mutum hudu. Idan ka zo da mutum uku, ko mai kirkinsu ko duk duniya ba mai kirkinsu, ba za a karɓi shaidar ba. A ina ne? Tambaya. A wani guri ne in ka kawo shaida uku, dukkansu mutanen kirki ko su suka fi kowa kirki a duniya, shaidar ka bata cika ba. A wani guri ne? Wajen zina. Ko? Dole sai an samu arba'atu shuhada. To kun ga anan shaida ɗaya bai isa ba, biyu bai isa ba, uku bai isa ba, sai hudu. Hudun ma ko ba su isa ba sai sun zama adalai. In aka samu uku mutanen kirki ɗaya fasiki, duk sai a zubar da. Ko kuma wajen ba da shaida kowa sai ya faɗi wani abu daban. Aka ce me kuke tuhumarsa da shi? Suka ce zina. Kai yaushe ka gan shi? Ya ce da daddare. Kai fa? Ya ce da safe. Kai fa? Ya ce da rana. Kai fa? Ya ce a da asuba. To ba wanda ya ba da shaida. Ko suka ce sun gan shi yana zina, aka ce to kai fa? Ya ce a tsaye. Kai fa? Ya ce a zaune. Kai fa? Ya ce a tsugunne. Kai fa? Ya ce a cikin ɗaki. Wannan ya ce a ƙasa, wannan ya ce a kan gado. Ko da lokaci ɗaya ne sai a zubar da shaidarsu, saboda a samu ittihadi ba. Ko suka ba da shaidar sun gan shi yana zina, aka ce kai fa? Ya ce ni na zo na gan shi da jajayen kaya. Wannan ya ce lokacin ya sa fararen kaya. Wannan ya ce ya sa shuɗayen kaya. Wannan ya ce, sai a ce shaida ba ta karɓu ba. Da an samu bambancin yadda za a ba da shaidar, to shaida ta rushe. Kun ga, saboda musulunci ya kare mutuncin mutum. Ai Allah ya san kayi in mutum ɗaya ma ya ganka, amma baya so a ci mutuncinka a yi maka ƙage, sai a bakka da shi tunda shaidu ba su kai ba. Kai kuma sai ka yi ta istighfari. In Allah yana son ya tona maka asiri gaba, sai ya kawo shaidu hudun su kama ka dan a jefe ka ko a bulale ka. Wannan mutunci ne Allah yake karewa namu. Ba wai dole sai hudun sun ganka sannan kai ba, amma Allah baya son a tozarta ka in ba a samu mutanen kirki ba, saboda ka ai maka kaji ko ai maka sharri. Na biyu, akwai inda ake karɓar shaidar mutum uku kuma. Idan mutum uku suka ba da shaida, to ta isa. Ina ne? Mutum da ya mawadaci yana da arziki, sai ya tsaya ci. Da aka zo ana raba zakka, sai aka gan shi a layi, aka ce alhaji ya ana raban sadaka ko zakka ka shiga layi bayan haramun ne mawadaci ya karɓa? Sai ce wallahi na tsaya ci. Aka ce waye shaidarka? Ka ce makota. A ce to kawo makotanka mutum uku wanda za su ba da shaida ka tsaya ci. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ba ta halatta ga mawadaci sai ya tsaya ce har mutum uku makotansa sun ba da shaida cewa lalle ya shiga halin kakanika yi. Sannan sai a juya maimakon a karɓa daga hannunsa, sai ya zama yanzu shi ake bawa. To a nan gurin shaidar mutum uku ake nema. Sannan akwai yadda ake neman shaidar mutum biyu kawai. Wasu tashidu shahidaini min rijalikum, akwai da za a bada shaidar mutum biyu, misali bashi zan baka ko bashi zaka karba ko aure za a yi, duk wannan taron da muke yi da yawa a wajen aure ai duk gayya ce kawai, mutum biyu kadai in suka halarci daurin aure an gama. Ko wannan sada zumunta ne, wajen daurin aure ya zama filin sada zumunta, wani ba a haduwa da shi sai a wajen daurin aure, shi yasa ake gayyato mu da yawa. Amma mutum biyu ma in suka zo a shari'a aure ya tabbata, ga mai karba, ga mai bayarwa, ga mutum biyu shaida. Haka in za a siyar da wani abu shaida kuɗi, in aka sa mutum biyu, ko daukan bashi, ko bada bashi, ko karbo bashin, ko ciniki, da an sa mutum biyu shikenan shaida ta tabbata. Akwai kuma inda ma za a iya sa mace biyu namiji ɗaya, fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman taradawna min ash-shuhada, za a iya sa namiji ɗaya a sa mace biyu, ukun nan mata biyu namiji ɗaya sun isa su ba da shaida akan abin da ya shafi harkar kuɗi. Akwai kuma da ake karɓar shaidar mutum ɗaya rak, kai addinin musulunci da daɗi yake, akwai abin da mutum ɗaya in ya ba da shaida za a yadda, kamar ina misali ganin wata, Allahu akbar, Malam Yusha'u yace ganin wata, Abdullahi dan Umar yace tara annasul hilal fa ra'aytuhu fa akhbartu rasulullah anni ra'aytuhu fa samahu wa amara an-nasa bi siyamihi, mutane sun tafi neman ganin wata sai ya zama ni kadai na gani, nazo na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na gani, Annabi alaihi salatu wasallam yace ka gani, nace na gani, sai ya dau azumi yace kowa ma yaje ya dauki azumi. Da haka akwai mazhaban malaman da suke ga mutum ɗaya ma, haka nan wajen karɓar hadisi da ingantacciyar magana, shi ma an samu mutum adali siƙa dab, za a iya karɓar shaidarsa akan wannan hadisin da ya tabbata ta hanyar mutum ɗaya mai adalci kuma amintacce kuma mai hadda. To kun ga wannan wato shi ma ana karɓar. Akwai kuma da ake karɓar mace ɗaya ma rak, kamar shaidar shayar da nono. Ai wani ya yi amarya, sai da suka tare da amaryarsa, malam ana angwanci, sai wata tsohuwa ta shigo ta ce, la kai wane, kai ka auruwance, ai na ba ku nono kuna yara. Angwance ce yake faruwa ne, ta ce na ba ku nono kuna yara, don haka bai halatta ka aure ka ba, bai halatta ta aure ka ba. Ya ɗauko dokinsa ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulallah, muna zaune ni da amaryata, wata tsohuwa ta shigo, wai ta ce ta raya, wai tana zato ko tana ganin, ko yana son ya dai buge maganar, wai ta ba mu nono muna za'amat, ta raya cewa wai ta ba mu nono muna yara, ya za a yi? Sannan ya ce, kaifa wa kadikila, to ya za ka yi, ka je ka rabu da amaryar. An karɓi shaidar wannan matan guda ɗaya akan ne akan shayarwa, kuma an yi mai an rushe auren, ba a ce sai ta kawo mutum biyu ko uku ko kaza ba, ita kadai ta isa, an ba da shaida. To haka nan ba wajen haihuwa, mutum ne ya mutu sai ya bar matarsa da ciki, kadai ce take da matarsa, kuma wannan cikin shi kadai ne ɗansa, kuma ya bar miliyan dubu, yana da shakikai, yana da li'abbai, yana da li'ummai, ita kadai wannan matar, wannan ɗan idan ya zo da rai, to da shakikan da li'abban da li'umman a cikin miliyan dubu ɗin nan ba wanda za a ba kosisi, kaga akwai buƙatar a sa security. To wajen haihuwar in aka haife shi babu rai, ba zai tare kowa ba, shi ba za a tare shi ba, amma da ya zo duniya sai ya kuka, ko da na sakandi ne sai ya mutu, to ya zo da rai, zuwansa da rai ya cinye miliyan dubun nan, yanzu miliyan dubun nan ta jaririn ce, shi kuma jaririn ya mutu, da haka sai kuma yanzu shi kuma wa zai ci gadan wannan jaririn. To saboda wannan mas'alar, alƙali zai tura mata su je inda za a haihu, su tsaya su sa ido, jariri na leƙowa, su kuma suna kara kunne, idan ya zo da rai ya yi kuka, ko da atishawa yi, ya nuna ya ture duk shakikai da li'abbai da li'ummai. In ko bai zo da rai ba, to kaga wani yana iya zuwa ma ya naushi cikin fa, yadda rashin imanin nan ya kada. Ko wani ya ce hatta abincin da za a bata sai an sa security, saboda wani yana harin kuɗin nan, amma jaririn nan zai iya tare masa. To za a iya bata guba ta ci ta mutu ita da jaririn, ko a bata abin da jaririn zai shaƙi a ciki. Za ka sai alƙali ya ɗauke ta daga gidan gaba ɗaya ya kai ta wani safe ɗin guri, ya sa mata masu kula da ita, su ma amintattu, sau da su za su ba shi shaidan an haihu lafiya, yaro ya zo da rai, shikenan an samu hajjabu iskafin da an zubar da dangi a baɗansu. Dama an kana da mutum uku a duniya, da shakikanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, da li'abbanka da kuke uba ɗaya, da li'ummanka da kuke uwa ɗaya. In kana da mutum uku ba wanda za a ba shi ko sisi da uba da ɗa da jika ɗan ɗa namiji. In aka samu ɗaya daga cikin ukun nan, shakikai da li'abbai da li'ummai ba su da gadon ko sisi a cikin dukiyarka. Kun ga wannan ne ya sa dole sai an sa mata a nan, shaidan mata za a karɓa a irin wannan guri. Sannan akwai kuma inda za a karɓi shaidan yara, kamar yadda muka gabatar. Abu ne ya faru, yara suna wasa, wani ya hankaɗa wani rijiya, ko ya hankaɗa shi teku, ko ya murgino shi daga sama, ko ya ɗauki wani ƙarfe suna wasa ya maka masa. Sai a tara yaran a ce musu waye yayi, duk sai suka nuna suka ce wannan ne, ba su saɓani ba, kuma wani babba bai shiga tsakaninsu ba da shari'i guda biyu. To wannan zai sa a ƙayyade cewa wannan yaron shi ya sabbaba mutuwar wannan, saboda yaran da suka ba da shaida a tsakaninsu. Amma aka ce an yi laifi, aka ce waye shaida ka kace yara, sai a ce ina ruwan yara da rukai, me ya haɗa su da kai, ba za ka karɓi shaidarsu ba. To wannan ya sa maganar shaida ta taso ƙarƙashin wannan aya, da Allah ta'ala ya wanke sahabbai ya ba su daraja, ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Al-wasatu shi ne muka ce al-udulu, al-khiyaru, su ne zaɓaɓɓu, su ne ko masu adalci, su ne kuma waɗanda suke madaidaita waɗanda ba sa wuce gona da iri. Litakunu shuhada alannas, domin ku kasance masu ba da shaida alannasi. Suwaye annas a nan? Ana nufin al'umman da za su zo, ko kuma al'umman da suka wuce. Al'umman da suka wuce tare da annabawansu. In an zo ranar alkiyama, al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su za su ba da shaida a kansu, kamar da ya zo a cikin hadisi na Abi Sa'id al-Khudri. Ice manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani annabi zai zo ranar alkiyama da mutum ɗaya. Annabi ne, amma mutum ɗaya ya ji wa'azinsa, wajen mutum ɗaya aka aike shi, ko mutum ɗaya ne kawai karɓi wa'azinsa. Wani annabi zai zo da mutum biyu, duk wa'azin da ya mutum biyu suka yadda. Wani annabi zai zo da mafi yawa da haka, sai a kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa. Kowane annabi a kira shi da al'ummansa, sai a ce musu, su al'umma, wannan annabin ya kai muku saƙo. Sai su ce a'a, sun ga wuta, ce a'a bai kai muku ba. Sai a ce wa annabin, kai ka isar? Sai ce na isar, saboda Allah yana son komai a yi shi daki, ya san komai, ya ma fi kowa sanin komai, shi kuma ya tsara komai ɗin, amma yana son a tattauna ko a ba shi dalili ya kare kansa. Ka kai musu? Ya ce eh na kai. Kai an kawo muku? Suka ce a'a. Sai a ce to kai waye shaidarka a kan ka kai? Sai ya ce ummatu Muhammadin wa ummatuhu, shaidata annabi alaihi salatu wassalamu da kuma al'ummansa. Sai a kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa, sai a ce ku za ku zama shaida wannan annabin ya isarwa da mutanensa saƙo. Sai al'umman manzon Allah su ce ƙwarai. Sai a ce to ya kai kuka sani? Sai su ce Allah, kai ka aiko annabinmu da alƙur'ani, a cikin alƙur'anin ka gaya mana duk yadda ta faru ta ƙare. Saboda haka mu mun dogara ne da ƙur'anin da ka saukar, shi kuma ƙur'anin ka duk abin da ya zo a cikinsa gaskiya ne, kuma ka gaya mana yadda ta kwashe tsakanin wannan annabi da al'ummansa, kuma a ƙarshe ka gaya mana ba su yi imani ba. Sai Allah ta'ala ya karɓi wannan shaida. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adlan aw udulan litakunu shuhada 'ala an-nas, ku ku zo masu ba da sheda akan mutane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida, ku kuma annabi ya zama shi da shedar ku. Wannan ma ƙarin daraja ce. Mu shedan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ko mu ne sheda akan annabawa, da haka mun zama shahid, mun zama mashhud. Annabi ya ba da sheda akan mu, mu ko mu ba da sheda akan al'umma. Kowa sai an tambaye shi, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace jama'a kun sheda na isar, muka ce mun sheda. Kun sheda, yace Allah ka zama sheda yadda ka aiko ni da sakon nan, ban kara ba, ban rage ba, na isa musu shi cin wanda yayya tsira, wanda ya canza a haɗu da shi a ranar alkiyama. To da haka wannan aya shi sa Allah ta'ala cin surata Hajj, huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. Domin annabi ya zama shi zai ba da sheda a kanku, ko kuma ku ba da sheda a kan al'ummatan da suka gabace shi cewa an isa musu da wannan sako. Fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida. Lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya umarci Abdullahi dan Mas'ud ya karanta masa suratul Nisa, da ya iso gurin nan sai annabi aka ga idansa yana hawaye, sai ce tsaya haka, hasbuka, ya isa haka. Fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alayha. Allah ya ce bamu sanya al-qiblat da kake kanta ba, wacce kake kallo, illa lina'lama, sai domin mu san sanin da zamu hukunci akai, wa zai bi wa zai saba. Wato ya zama jarabawa kenan, ya zama ilimi ne na shari'a. Man yattabi'ur rasula, wane ne zai bi annabi, mimman yanqalibu ala aqibaihi, wane ne kuma zai juya akan digadigensa ya kibi manzon Allah. Zaka juya al-qibla daga baitul maqdisi ta koma Ka'aba, ko daga Ka'aba ta koma baitul maqdisi, Allah ya ce jarabawa ce ne don na bayyanar, na kuma yi hukunci, na ba da lada ko kam mutum da laifi akan wanda za su bi annabi da wanda za su juya su yi ridda. Domin jarabawa guda biyu ce. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka, mun gabatar cewa yana kallon Ka'aba in zai salla, da aka yi hijira sai aka ce ya kalli baitul maqdis. Bayan an yi wata 10, 17 ko 16 ingantacciyar ruwaya, sai kuma aka ce juya ya kalli Ka'aba. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon baitul maqdisi, sai yahuda suka dinga cewa gashi nan ya fara bin mu, tunda yanzu yana bin alqiblan mu, wata rana ma zai juye ya bi addinin mu. To kuma su kuma Quraishi suka ce kun ji dan Allah yana cewa shi mabiyin annabi Ibrahim ne, amma ya ki kallon Ka'aba alqibla annabi Ibrahim. Kun jaraba guda biyu ko? To da kuma aka juya aka kalli Ka'aba, su kuma kasha suka ce uhum, ya dawo gida. Su kuma Yahuda suka ce tunda ka juya baya ka kibin alƙiblan mu, dama mu za mu yarda da addinin ka ba. Kunga sai ya zama duk inda aka kalla ba a tsira ba. In ka kalli Ka'aba, Yahuda su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. In ka kalli kun baitul maqdisi, Quraishawa su ce me yasa bai kalli gida ba. Saboda haka ko ina akwai jarabawa. Su sahabbai da suke bin annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai suka cinye wannan jarabawa. Su ƴan me aka ce ayi, me ake so mu yi, me Allah yake so ayi mu yi, shikenan. Sami'ina wa ata'ana, ƴan mun ji ne mun bi, ba ƴan sami'ina wa ata'ina ba. Zaka shi yasa Allah ta'ala ce wa in kanat, in din nan asalinta inna ce, ana kiranta mukhaffafa min as-saqila, wasmuha damiru sha'ani wa qissa wal bayan. Wa innaha, tabbas ita wannan doka ta ajuya nan, ajuya nan da izinin Allah da dokarsa, la kabiratan, tana da wahala, tana da girma, tana da tsanani, a dinga jujjuya ka. In ba kauna Allah kake ba, sai kai ta tambayoyi. Illa alal ladina hadallah, sai dai ga waɗanda Allah ya shiryar da su, su ba su da matsala. ko ina Allah ya ce ai za su yi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba. Anan imani me yake nufi da imani? Shine sallah, wanda yake yin sallah to yayi imani, domin sallah an kira ta imani saboda juz'un ce min al-iman, al-amal min al-iman. Al-iman qawlun bil lisani, amalun bil arkani, wa i'tiqadun fil jinani, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siya. Shine aqida ahlus sunna cewa al-iman yashmalu al-aqwala wal af'ala az-zahira wal batina. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah ta'ala bai kasance mai togarta ko mai wargaza ko mai tarwatsa ko mai lalata imaninku ba, shine sallar ku. Inna Allah tabbas, lalle dahir Allah subhanahu wa ta'ala bin nasi, ga mutane baki daya la ra'ufun, mai zarfafafiyar rahama ne, rahimun ko mai jin kai ne ga bayinsa. Wa kana bil mu'minina rahima, saboda haka waɗannan sunaye guda biyu ar-ra'ufur rahim sunaye ne da suke fito mana da girman Allah da kuma rahamarsa ga bayinsa. Wannan rahama wanda bai same ta ba yayi asara, domin Allah ya kira kansa ar-rahmanur rahim, ar-ra'ufur rahim. Sannan ya saukar da Qur'ani, ya kira Qur'anin rahama, ya aiko manzo, ya kira manzan rahama, ya saukar da shari'a, ya kira shari'ar rahama, ya kira al'umma ma al'ummar rahama. Kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kuma yace wanda yake so a cikin mu shine wanda yake da rahama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, da haka muna tawassali da waɗannan sunaye guda biyu. Nasifullaha birrahmati wa birra'afati, muna sifanta Allah da waɗannan sunaye guda biyu, sannan muna kiran Allah da waɗannan sunaye guda biyu, sannan muna tawassali da waɗannan sunaye guda biyu, sannan muna kuma wato siffanta Allah da abinda waɗannan sunaye guda biyu suka kunsa na siffofin ra'afati war rahama, sannan kuma muna roƙon Allah ya lullube mu da rahama, ya kuma gafarta zunubanmu. Wannan zamu tsaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, inda muka yi kuskure ko muka yi cintuban harshe Allah ya yafe mana. Malam, muna da dattijuwa yar shekara 75 kuma tana fama da ciwon ido, in ta yi azumin ya ƙara mata, sai ganinta ya ƙara raguwa, ko za ta iya ajiye azumi sosai? Ai, tsohuwa yar shekara 75, akara makalla ya kamata ta huta saboda rashin lafiya, saboda tsufa. Shi tsoho iri biyu ne ko ma iri uku ne, akwai wanda ya tsufa da ƙarfinsa da lafiyarsa da hankalinsa, abinda duk matashi yake yi yana yi, har ma azumin tsofaffi yake yi ba ruwansa, sai kwana 90 yana azumi. Tun Rajab zai ɗauko, ba zai sauke ba sai ranar sallah, yayi Rajab, yayi Sha'ban, yayi Ramadan, wani kuma yayi Sha'ban, yayi Ramadan, yayi 60, shine azumin tsofaffi. To kaga wannan masu ƙarfi ne, masu lafiya ne, tsofaffin mu sun sha wahala bayan Allah, kowa ya kawo musu azumin tsofaffin nan, Allahu a'lam. Wata kakanmu haka take yin wannan kwanakin, inda mun ce ki huta, ta ce to ai an ce na tsofaffi ne, kamar ana nufin tsohuwa ba ta shiga aljanna ba, sai ta yi kwana 90 ko 60 tana azumi. To sai gashi a shehr Ramadanan ma in tsufa ya kai wannan yanayin, to wannan shine tsoho na farko wanda ba shi da matsala zai iya azuminsa na Ramadan. Tsoho na biyu shine wanda ya tsufa tsufan ya haɗu da rashin lafiya, shi tsufa shi kansa ciwo ne, kuma sai suka haɗu da rashin lafiya, to kowanne sai dinga tsokana kowanne, idan zai tashi sai rashin lafiya ya tsokano tsufan, in tsufan ya zo sai tsokano rashin lafiya. An ce dama waɗannan biyu in suka haɗu to matsala ta zo, ga tsufa ga rashin lafiya, to sai ya sauke azumi ya dinga ciyarwa. Dalilin da yasa aka ce ya ciyar, saboda babu ranar warkewa daga tsufa. Na'am, akwai ranar da zai warke daga tsufa? To kaga ashe kenan babu ranar da zai rama wannan azumin, to sai ya dinga ciyarwa a bakacin wannan azumin. Wannan tsohon lamba ta biyu shine irin tsufan da Anas dan Malik yayi, har ya kai kusan shekara 100 ya kasa azumi, amma yana cikin hankalinsa amma ba zai iya azumi ba. In aka yi Ramadana sai tara miskinai guda 30 ko 29 gwargwadon azumin da aka yi a shekarar, sai ya dafa musu abinci, ya ba su dafaffe ko kuma ya ba su danye. Kuma wajen ciyarwar kana da hanya guda uku. Hanya ta farko, za ma ka iya ciyarwa tun kafin Ramadan din. Hanya ta biyu, za ka iya ciyarwa kullum aka kai sai ka ciyar. hanya ta uku zaka iya ciyarwa bayan an gama Ramadan din. Wannan shine hanyar ciyarwa. Sannan abin da za a ciyar shi ma kashi biyu ne. Zaka iya ciyar da danye, zaka iya ciyar da dafaffe. In danye ne, mudu sai a kasa shi biyu. Yadda ake gane mudu, wato ku a gurin ku in kun ce mudu, me kuke kira? Karamin kwano. Shi yasa ne amfani da yaran ku nan. Mudu yadda ake gane shi mai matsakaicin hannu, idan ya cika hannunsa fam so hudu to an samu mudu daya. Cikin tafin hannu so goma sha biyu shine babban kwanon shan ruwa, wanda irinsa guda 40 yake cika babban buhu. To tiya, tiya ko shine yake cika babban buhu guda 40. To wannan cikin tafin hannunka so hudu shine mudu daya. Kenan kowane tiya daya za a iya ba mutum hudu. Wanda ya sha azumi 30 kenan yana bukatar tiya nawa? Tiya nawa yake bukata? Kowace tiya za ta yi daidai da mutum hudu. Tiya nawa kenan yake bukata? Tiya 7 da rabi. Misali yana bukatar tiya 7 da rabi don ya ciyar da miskini. In kuma abinci da fafe ne to plate guda a saka nama, ai abinci matsakaici, ba mai tsada can ba, ba mai arha can ba. Misali wake da shinkafa da miya da yankan nama guda ɗaya a sama, ko shinkafa da taliya da salad da yankan nama guda ɗaya a sama. Kaga wannan dai an san ba laifi ko matsakaici abinci kenan. Ko a sa cinyar kaza ɗaya in gidan alhaji ne. To sai tsoho na uku shine ya tsufa kuma ya rasa hankali, tsufan ya gusar masa da hankali. To shi wannan ba ma Ramadanan a kansa balle a yi ciyarwar, saboda alƙalami ya riga ya sauka a kansa. Tsohon da ya zama ya kai kharif, ana kiransa kharif da Larabci, ya riga ya tsufa har baya yana magana ba a ganewa, ana masa abu bai san ma me ake ciki ba. To wannan alƙalamin ma gaba ɗaya sauka a kansa, ba magana kurama masa azumi, ba magana kubiya masa azumi, ba magana a ciyar, ba ma alƙalamin a kansa. Ya kai lokacin da an ma sauke alƙalami, saboda alƙalami baya hawa kan mutum uku. Rufi alƙalamu an salasin, anin na'im hatta yastayqiza, wa anil majnun hatta yasiqa, wa anis sabi hatta yahtalim. To shi wannan kharif din nau'i ne min aljunun, dan haka sai aka sauke alƙalami a kansa. To wannan shine a takaice amsan tambayarka game da wannan dattijuwa. Sai ku duba ku ga wani layi ta fado cikin yanayin tsufan nan guda uku. Malam mai wannan tambaya yana cewa suna waya da budurwarsa kawai sai ya ji maji ya fito. To shi me ya hada shi yin waya da budurwarsa kuma ana cikin azumi? Ai kamata yake karanta mata hadisi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sai ka shawaka, amma me ya hada ka ana azumi kuma ka zo kana dalil dalil lobin lobin? Kaga wannan ai ne mai jimani, kai ma da gangan kai. To sai azumin sa yaya ya shiga? Wanda yake azumi yayi mazi ta hanyar sha'awa, mai risala ya ce azumin ya karye, kuma dole ya ci gaba da rufe bakinsa har sai rana ta faɗi, bayan sallah sai ya rama guda ɗaya. In ko ya ganganta mani ya fito, to sai yayi 61, 60 na neman gafara, ɗaya kuma na ramuwa. Saboda haka kai matasa, sai a hankali ku bata da budurwar mana, sai ba Ramadan sai a shirya. In za ta zo maka matsala sai ka ce kun bata, ko kai blocking dinta. Shikenan ba Ramadan ka ce ya hakuri, Ramadan ne yazo, kuma ke na san kika bugo kin dinga wani tajawidi da gunna da kalkala da sukura, ni kuma gashi azumi nake yi. To shi yasa nayi blocking dinki sai ba Ramadan. Kaga wannan shine hanya mai sauki da zaka nuna wa mace cewa ka taba ta maka azumi. Malam a shekara nawa azumin yake wajaba akan ya mace? Ya mace azumi yana zama wajibi a kanta idan abu hudu ya faru. Na farko, idan ta kai shekara 15. Duk wacce ta kai shekara 15, to azumin Ramadana ya zama wajibi a kanta yadda yake wajibi akan babarta da babanta. Na biyu, idan ta fara jinin al'ada ko da ya shekara tara ce, wata takan fara jinin al'ada da wuri, wata a goma, wata a tara, wata a sha ɗaya, wata a sha biyu, da ta fara jinin al'ada to alƙalamin shari'a ya hau kanta. Na uku, idan ta ɗau ciki ko za a ganta da ciki, ko da ba ga al'ada ba, in ta ɗau ciki to alama ce ta balaga, don ba za ta ɗau ciki ba sai wannan. Sannan ta yi mafarki mani ya fito, to wannan shi ma alƙalami ya hau kanta. Sai kuma abinda suke ƙarawa na tsirar gashin hammata da tsirar gashin gaba, waɗannan duk su ma alamomi ne, da su canzawar murya, da su murmurɗewar jiki, duk waɗannan uba ne na alamar cewa da fashewar murya da makamantansu, da fitowar pimples ɗin abubuwan da suke fito muku matasa, duk alama ce ta cewa wajibi kai azumi ko ka ci ɗan karen duka. Duk waɗannan ana yi ne domin a san haƙƙin da ke kan iyaye na su fara kula da ‘ya’yansu suna jansu a jiki, don su fara koya musu shari'a tun kafin alƙalami ya hau kansu. Shi sha shari'a ta ce a koya ma mutum sallah tun yana ɗan shekara bakwai. To haka azumi, sahabbai suka ce muna koya ma ‘ya’yanmu azumi tun suna ƙanana, idan suka ji yunwa za su yi kuka, sai mu musu ƙyatsana da ihil. Me ihil? Shine kamar auduga, sai mu ba su dinga wasa da ita har lokacin shan ruwaye. Kenan abin nan da iyaye suke cewa a dinga ma yaro azumi rabi, ko azumin moɗa, ko azumin sha biyar rana, wannan kuskure ne. Kada a koya ma yaro ibada ta wannan hanya, a ƙyale shi ya kai ko guda ɗaya ne, a yi ta lallashinsa har a sha ruwa. In an yayi ɗaya sai a ce to ya huta, in yayi ya huta har jikinsa ya saba cewa zai iya yin azumi guda 30 ko 29 ma babu matsala. Kuma a yi masa kyauta in ya daure ya kai azumin, kuma a gaya masa ba a laɓewa, ba a ɓuya a sha alewa, ba a ɓuya a ci biskit, a ce kuma ana azumi. In aka yi haka Allah yana ganin ka, an ta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. To yaro sai ya koyi ibada tun yana ƙarami, ta yadda in ya girma ba sai an sha wahala, ya riga ya saba da ita a jikinsa. Wa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu, ya gafarta zunubanmu. Rahmat da Allah yake rabawa a cikin wannan wata na Ramadana, Allah ya sa muna da rabo. Allah, muna roƙonka ka kawar mana da masifu iri-iri, da bala'o'i iri-iri. Allah, mun kai ƙarar rashin tsaro zuwa gare ka, Allah ka inganta mana tsaro. Allah, mun kai ƙarar tattalin arziki da ya kare zuwa gare ka, Allah ka ɗora mana shi. Allah, ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Allah, duk wanda yake da damuwa ka yaye masa, wanda yake da bukata Allah ka biya masa, waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu, mu da muke da rai Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, waɗanda suke da ‘ya’ya Allah ya sa zo masu albarka, waɗanda suke da kangararru Allah ya shirya musu, wanda suka yi aure Allah ya zaunar da su lafiya, wanda ba su ba Allah ya ba su na ƙwarai, wanda suke da lafiya Allah ya tsare musu lafiyarsu, wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke neman aure maza ko mata Allah ya haɗa su da nagari, waɗanda suke kasuwanci Allah ka sa albarka a kasuwancinsu, da masu noma, da masu kiyo, da masu sana'a, da masu aiki. Shuwagabanninmu Allah ka cika zukatansu da tausayi, ka cika zukatansu da adalci, ka cika zukatansu da gaskiya, ka cika zukatansu da san talakawa. Allah ka sa su zama mana alheri, Allah ka kewaye su da mashawarta na ƙwarai. Allah, muna roƙonka ka jibintar da lamarinmu a hannun waɗanda ka yarda da su. Allah, ka yarda da al'amarinmu. Allah, ka kare mu daga taɗewar duniya da lahira. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.